ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. يوم الاثنين شاتقوس غوتا جماد الثانية هجرانا لشكارة دبودة لريهود لتلاتين لدايا دايدي لتلاتين لدايا غوتا بيار شكارة دبودة دبوما زامد قباتر دبياني كشي نبيو دمد حديثي نبوما لتاف أربعون نووية إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضاً الله صلى الله عليه وسلم ياتي: إن الله طيب، للا الله مدوكي من تركيني. وترواية أنا شوى: إن الله تعالى طيب، للا الله مدوكي من تركيني. لا يقبل إلا طيبا، كما الله مدوكي بيكر بونا أيكي سيمي تركي. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كما للي الله مدوكي ياي أمرني دما سو إيماني إرم أمرنين ديي ومن زننسا. فقال تعالى: الله مدوكي يفدا سورة المؤمنون آية 50 دايا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا كوما زني كتشد كما ستركي، وأملوا صالحا كما كي أيكي نقري. وقال تعالى: كما الله مدوكي يفدا سورة البقرة آية 70 دبيو: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ci daga tsarkakan abubuwan da muka azurta ku. Washkuru lillahi, kuma ku yi godiya ga Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, in dai kun kasance shi kuke bauta. Abu Huraira yace: thumma zakara rajula, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci labarin wani mutum, yutilu safara, wannan mutumin ya yi doguwar tafiya, أشعث أغبر، ينادى كورا سنن باب صفاء كنسا واتو سبود وحالة تفيا متمن بيسا مدامر صفاء كنسا با كمو بيسا مدامر وانكت ستوت واتو جيكنسا با دوها كانن أشعث يزمنتو ميجزو غاشن سباب صفاء أغبر ميقورا يمد يديه إلى السماء ياميك هندا يسدوا هذا السماء يا رب يا رب يا أبنجي يا أبنجي كبالي ينارو قوان الله ومطعمه حرام الهالي أبنشنس حرام ومشربه حرام ثم أبنشنس حرام وملبسه حرام أبنسكا وانسا ستور سما حرام وغزي بالحرام ثم آلي نشد حرام فأنا يستجاب له تئنا ذا أمسى مسا. رواه مسلم. الإمام مسلم يرويته حديث في كتاب الزكاة. hadisi na 1115. Idan ka lura da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin wasu daga cikin ladubban addu’a. Ita addu’a tana da ladubba. Wannan hadisin ya kunshi wasu daga cikin ladubba na addu’a da ake son musulmi ya rike. Wallati hiya min asbabil ijaba. Idan ka yi riko da waɗannan ladubba, to ana fatan Allah zai amshi addu’anka. Za mu yi ƙoƙarin bayani a kan biyu daga cikin waɗannan ladubba insha Allah. Na farko, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a kan italatu safar, tsawaita tafiya. Idan mutum ya yi tafiya ya samu wani ladabi guda wanda ke zama sababi da Allah maɗaukakin sarki yake sa a amshi addu’arsa. Wato, tafiya tana cikin sabubba da sukan sa Allah ya amshi addu’an bawa. Min mujibatil ijaba. Akwai hadisin Abu Huraira wanda ya ƙarfafa wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin nan. Yadda Abu Huraira ya ce, thumma zakara rajula yutilu safara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana labarin wani mutumin da ya yi doguwar tafiya. Ashe ka yi tafiya mai tsawo? Wannan wani sababi ne da kan sa Allah ya amshi addu’anka. Baya ga cewa akwai hadisi wanda al’imam Abu Dawud ya rawaito a cikin kitabun salati, babu du'a bi zaharil ghaibi, hadisi na 1536, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, falatu da'awatin mustajabatu la shakka fihinna. Addu’o’i guda uku babu shakka Allah yana amsansu. Na farko, da'awatul mazlum, addu’ar wanda aka cuce shi. Idan dai aka cuci mutum ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, to Allah zai amshi addu’ansa. Na biyu, wa da'awatul musafir, addu’a ta matafi. Idan mutum yana cikin halin tafiya ya roƙi Allah maɗaukaki, Allah zai biya masa buƙatar shi. Sannan na uku, wa da'awatul walidi li waladi, addu’ar mahaifi ga ɗansa. Idan iyaye suka yi addu’a ga ɗansu, Allah yana amsan addu’ansu. Waɗannan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu’ansu Allah yana amsa, la shakka fihinna, babu shakka a kai. Da mutumin da aka cuce shi, da matafiyi, da addu’ar iyaye ga ɗansu, waɗannan addu’o’i babu shakka Allah yana amsansu, in ji manzon Allah. A wannan hadisin na Abu Huraira ya yi bayanin ladabi guda wanda ke zama sababi na ijaba, shi ne mutum ya yi tafiya. Wannan hadisin riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi, Abu Dawud, sannan akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi Kitabul Birri was-Sila, hadisi na 1905. Hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. In ka duba sahihu Adabul Mufrad, hadisi na 372, al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin shi ma. Don haka malamai suke cewa, wa mata qala safaru kana aqrabu ila ijabati du'a, inda mutum yayi wata doguwar tafiya, wannan yana kusantar ijabar addu'ansa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wato, wanda tafiyarsa ta fi tsawo ya fi kusantar ijaba ta addu'arsa ga Allah. In dai mutum ya fita ya yi tafiya, to ana fatan sa. To wanda tafiyarsa kuma ta fi tsawo, wannan ya fi kowa samun alamar ijaba. Li'annahu muzinnatu husuli inkisari nafsi bi tuli al-ghurba an al-awtan. Wanda ya yi doguwar tafiya, an fi ganin alamar wahala tare da shi. Ya yi nesa da gida, don haka ba shi da gata sai Allah. Wa tahammulul mashaq,
wahalhalu da dama zai fuskance su a tafiyar shi. Don haka nan da zaran ya roki Allah, sai Allah ya amsa masa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin cewa wannan mutumin gashi ya yi doguwar tafiya, kaga kenan yana da alamar ijaba. Amma duk da haka Allah bai amshi addu'ansa ba, saboda me? Abincinsa haramun ne, abin shansa haramun ne, suturar sa ma haramun ce, sannan an rene shi da haram. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa anna yustajabu li zalika, ta ina Allah zai amsa masa addu'an shi? Na biyu shi ne ɗaga hannaye a lokacin addu'a. Wannan ma ya taho cikin hadisin nan na Abu Huraira, ya muddu yadaihi ila sama. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutumin ya miƙar da hannayensa zuwa sama yana roƙon Allah. Kaga wannan hadisin martani ne ga waɗanda suke ganin ba a ɗaga hannuwa a lokacin addu'a. Babu shakka an samu malamai da suke da wannan fahimta, waɗanda suke ganin cewa in za ka yi addu'a kada ka ɗaga hannu, kai dai ka roƙi Allah maɗaukaki kawai. Allah yana jinka, Allah yana kusa da kai. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah baya nesa da bawa. Saboda haka duk sa'ilin da bawa ya ɗaga hannuwansa ya roƙi Allah, Allah maɗaukaki ya san halin da yake ciki, kuma Allah zai amsa masa. Akwai masu wannan fahimta, kaga wannan hadisin martani ne gare su. In ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi, al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, mujallad na 224, ya yi magana a wurare da dama cikin tafsirin nasa, musamman nan da muka ambata da kuma fassarar aya ta 90 ta suratul anbiya, inda Allah yake cewa wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ana magana akan tarihin Annabi Zakariya da Annabi Yahya, amincin Allah ya tabbata gare su. Al-Imam al-Qurtubi inda yake fassara wannan aya yayi magana yana cewa ikhtalafa al-ulama fi raf'i al-yadayn fi ad-du'a, malaman farko an samu sabanin fahimta a tsakaninsu game da hukuncin ɗaga hannuwa a lokacin addu'a. Ina hukuncin mutum ya ɗaga hannuwansa lokacin da zai roƙi Allah? Fakarihahu ta'ifatun, wasu malamai sun kyamaci haka. Malaman nan kuma manya, daga cikinsu akwai Jubairu bin Mut'im da Sa'id ibn al-Musayyab, surikin Abu Huraira da Sa'id ibn Jubairin. Waɗannan manya ne cikin tabi'ai, suna da fahimtar ba a ɗaga hannu lokacin da za a yi addu'a, Allah ya ji kansu. Ga ma alƙali na farko a tarihin musulunci da ake kiransa Shuraihu, wata rana ya ga wani mutum yana ɗaga hannayensa. Al-Imam al-Qurtubi ya ɗauko labari ya ce faƙala, sai ya ce masa man tatanawalu bihima, wa kake son ka daka da ka ɗaga hannayenka haka? Wannan ba shi ne alƙali na farko, ya fahimtarsa ba a ɗaga hannu in za a roƙi Allah. Don me ka ɗaga hannuwa? Wa kake nufin ka daka? La umma laka, ɗauki hannunka, in ji alƙali. Allah ya ji ƙarshi. Al-Imam al-Qurtubi ya ce waqtaru idza da'a Allah fi hajatin an yushira bi usbu'ihi sababa. A fahimtarsu waɗannan tabi'ai, idan za ka roƙi Allah ka yi ishara da yatsa kama nuniya kaɗai, duk addu'an da za ka yi ka nuna yatsa guda manuniya ta hannun dama, ka yi ishara da ita kuma kar ka kaɗa. Ba a ce a yi motsi da wannan yatsan ba, ba kamar tahiya ba ne, sai dai ka ɗaga yatsar kawai ka riƙe ta, addu'an da duk za ka yi komai daɗewa. Suna cewa zalika da ikhlas, wanda shi ne alamar tauhidi. Har ma al-Imam Qatada aka ba da labari, ana cewa yushiru bi usbu'ihi, shi ishara yake da yatsarsa, wala yarfa'u yadayhi, a tsawon rayuwarsa ba a taɓa samun lokacin da ya ɗaga hannuwansa don zai roƙi Allah ba. جبير بن مطعم، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، الإمام قتادة، القاني شريح، وأن تكن ستاج أيدي. Sun kyamaci mutum ya daga hannuwansa a lokacin da zai yi addu'a, ba su kadai ba, akwai tabi'in da ake kiransa Ata'u bin Abi Rabah, akwai Tawusu, sannan akwai al-Imam Mujahid al-Majirin Abdullah bin Abbas. Kaga tabi'an suna nan da yawa kuma manyan malamai waɗanda galibi karantarwar addinin nan da muke riko da shi ta hannunsu ya biyo. Fahimtarsu ita ce ba a ɗaga hannu lokacin addu’a, abinda suka zaɓa nau’ul ishara, ka nuna ya tsarka a lokacin da za ka roƙi Allah. Babu shakka hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad, annabi sallallahu alaihi wasallam ashara bi usbu'ihi sababa inda addu’a alal minbar yawmal juma’a, idan manzon Allah zai yi addu’a yana kan minbari a ranar Juma'a in yana hudu ba. Hadisi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsatsa kadai yake nunawa, idan manzon Allah yana kan minbari a lokacin da yake hudu ba, baya daga hannuwansa saboda zai roki Allah, sai dai ya nuna ya ga. Akwai hadisin al-Imam Muslim akan haka, hadisi na 874, Umara bin Ru'ayba, sahabi ne na annabi Muhammad, wata rana ya ga Bishr bin Marwan alal minbar rafi'an yadai, ya daga hannayensa akan minbari yana gabatar da huduba. Bishr bin Marwan ya daga hannayensa yana addu'a, fa qala, sai Umara yake cewa qabbahallahu hatayni yadaini, Allah wadaran waɗannan hannuwa guda biyu. Inji wannan sahabi ya ce tir da waɗannan hannuwa guda biyu da aka ɗaga ana addu’a a kan minbari, don ko bid'a ce. Laqad ra'aytu Rasulullah, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma yazidu an yaqula bi yadihi hakaza wa ashara bi isba'ihi al-musabbiha, ya nuna ya tsatsa da ake tasbihi da ita, ya ce ni na ga manzon Allah yana kan minbari yana addu’a, ya ɗaga ya tsatsa guda, bai ɗaga hannuwansa biyu ba. In ji wannan sahabin, saboda haka lokacin da ya ga wannan mutumin Bishr bin Marwan ya ɗaga hannuwansa guda biyu a kan minbari, ya ce tir da hannuwan nan guda biyu, ba a yi yadda manzon Allah ya yi ba. Hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Muslim, haka nan al-Imam Abu Dawud da kuma al-Imam Nasa'i. Sannan akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yace marra alayya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wata rana annabi ya wuce ni, wa ana ad'u bi usbu'ayya, na daga yatsuna guda biyu da na dama da na hagu ina addu'a. Fakala sai yace min ahfid ahfid, ka kadaita, bi ma'ana ka daga yatsa guda ɗaya kawai. Wa ashara bi sababa, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara da yatsa sabaluniya, ka daga guda ɗaya kawai. Wannan hadisin yana cikin sahihu sunan Abi Dawud. Waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar da cewa idan za a yi addu'a ana daga yatsa, musamman hadisin Umar bin Ru'ayba wanda al-Imam Muslim ya rawaito, ya tabbatar da cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yana huduba lokacin da yake gabatar da addu'a a kan minbari, baya daga hannuwansa sai dai ya yi ishara da yatsa guda. Don haka malamai suke cewa bid'a ne liman ya daga hannuwansa guda biyu a kan minbari yana addu'a, ba a taɓa samun haka daga annabi Muhammad ba. Ya tsadai manzon Allah yake nuna ba, sai fa idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi addu’a don roƙon ruwa ana fari, wannan an tabbatar da cewa manzon Allah yakan ɗaga hannuwansa a kan minbari. Ga kuma hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. Annabi ya wuce shi yana addu'a, ya daga yatsunsa guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar masa, yace ka daga yatsa guda. Wannan hadisin yana tabbatar mana cewa ashe idan za a yi addu'a ana ishara da yatsa. Al-Imam al-Binawi cikin Faidul Qadir ta duba sharhin wannan hadisin, mujallal na farko shafi na 238, yace wa za'ama ba'dhum anna zalika kana fi tashahhud wala dalila alayhi. Akwai malamin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Sa'ad bin Abi Waqqas yana sallah, yayi ishara da yatsunsa guda biyu, shine manzon Allah ya hana shi. Al-Imam al-Binawi yace wanda ke da wannan fahimta ba shi da hujja. Shi dai abinda Sa'ad bin Abi Waqqas ya faɗa, Annabi ya wuce shi yana addu'a, ya daga yatsunsa guda biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka daga yatsa guda ɗaya kawai. Sallah yake yi ba sallah yake ba, ba a samu bayani akan wannan hadisin ba. Don haka Al-Imam al-Binawi yace duk malamin da ke korafin cewa ai Sa'ad yana cikin sallah ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce shi yana addu'a, wannan korafin nashi babu hujja a kanta. Kuma gaskiya ne, ya dace da bayanin Shaykhul Islam a cikin Bayanu Talbisil Jahmiyya, mujallad na biyu shafi na 443. Shaykhul Islam yace yana ta'aliki ma hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, qalu wa ma'nahu ashir bi wahida. Malamai suka ce ma'anar faɗa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma Sa'ad, tsawatar wanda Annabi ya yi masa, ma'anar wato shine kai ishara da yatsa guda. Fa innal ladhi tad'uhu wahidun, saboda shi Allah da kake roƙo guda ɗaya ne. Tunda Allah da kake roƙo guda ɗaya ne, kar ka daga yatsu guda biyu, ka daga yatsa guda ɗaya kawai. Wa hadha nassun bayyinun, sai Ibn Taymiyyah ya ce wannan nassi ne da ke bayani fi annal isharata ila Allah, ishara da ake yi ana yin ta ne ga Allah. Haythu qala lahu, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahid ahid, ka kadaita, wato ka daga yatsa guda, bi ma'ana ahid al-ishara, wannan ishara da kake da yatsa kai ishara da yatsa guda. Faj'alha bi usbu'in wahida, ka sanya ishara ka ta zamanto an yi ta ne da yatsa guda. Falau kanat al-isharatu ila ghayri Allah lam yakhtalif al-amr bayna an yakuna bi wahidatin aw akthar, da dai a ce isharar da ake ba wai ga Allah bane, to da ba laifi bane a samu ka daga yatsa biyu kofin haka. Amma tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a daga yatsa guda, ashe ishara ce da ake gane da cewa abin bautan ka guda ɗaya ne. Don haka in kana tahiyya ka daga yatsa guda, ishara ce kake cewa Allah ɗaya ne. Idan kana addu'a ka daga yatsa guda, wannan ishara ce akan cewa Allah da kake roƙo guda ɗaya ne. Wa huwa ilahun wahid, amarahu Allah yushira illa bi isba'in wahida la bi ithnayn. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Sa'ad bin Abi Waqqas idan zai yi ishara ya yi ta da yatsa guda, kar ya yi da yatsu guda biyu. Wa kadhalika tafadat sunan bi annahu yusharu bil usbu'il wahidati fi du'a'i fi salah. Shaykhul Islam yace don haka aka samu hadisai da yawa, ba dai ba, hadisai da dama suna nuna cewa idan zaka roki Allah a cikin sallah, duk sa'ilin da kake da bukata wajen Allah zaka gabatar da wannan bukata a cikin sallah, to kai ishara da yatsarka. Idan kana addu'a cikin sallah, abinda ake so shine kai ishara da yatsarka. Wannan yake nuna kuskuren waɗanda suke saukar da yatsar su bayan sun gama salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin tahiyya, kuskure. Kamata yayi a ce daga lokacin da zaka fara yin tahiyya zaka daga yatsar ka din nan, kuma ba zaka sauke ta ba sai lokacin da zaka yi sallama. Domin duk wata addu'a da zaka yi a cikin sallah, abinda ake son ka da shi shine ka daga yatsar nan guda. Ishara da yatsar nan sunna ce ta Annabi Muhammad a lokacin gabatar da addu'a. Shaykhul Islam ya ce ittafabatu sunan, hadisai da yawa sun tabbatar da wannan, ba wai hadisi guda ba, bi annahu yusharu bil isba'il wahida fi du'a'i fi salati wa 'ala al manabir yawm al juma'a. Haka nan idan liman ya hau kan minbari a ranar juma'a, lokacin da liman zai gabatar da addu'a, ya tsatsa guda zai yi ishara da ita ya daga sama, yayi ta addu'an da duk zai. Wa fi ghairi zalika, sai Shaykhul Islam ya ce to ba ma a cikin sallah kawai ba, ba wai kuma sai liman yana kan minbari kadai ba, duk sa'ilin da kake da wata bukata ga Allah kana iya ishara kai ta gabatar da wannan addu'a. Duba littafin Bayanu Talbitul Jahaniyya, mujallad na biyu, shafi na 443. Haka dan al-Imam al-Bahuti cikin littafin da ake kira Kashaful Qina, littafin da ke bayanin fiqhu karkashin mashaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad na farko, shafi na 356. Yace wa yushiru ayban bi sababatil yumna inda du'a'ihi fi salatin wa ghayriha. Idan kana sallah kana da wata addu'a, sai ishara da yatsarka. Ko da ba sallah kake ba, kana da wata addu'a, kai ishara da yatsarka. Don haka muke fahimtar innal isharatu bi sababati inda du'a min as-sunanil warida allati qararaha ahdul ilmi. Malamai sun tabbatar da cewa ka daga yatsarka lokacin yin addu'a sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah, babu shakka a kanta, don haka tana da zabi. Kana da zabi ɗayan biyu wanda kowannen su sunna ne, ko dai ka yi ishara da yatsarka a lokacin gabatar da addu'a ga Allah, ko kuma ka daga hannuwanka guda biyu, wanda duk ka ɗauka sunna ce da ta tabbata daga manzon Allah. Waɗancan malamai tabi'ai da muka gabatar da bayaninsu, kamar misali Ata'u bin Abi Rabah, kamar misali Tawus, ko Mujahid bin Jabar, irinsu Sa'id ibn Jubair bin Mut'im, Sa'id ibn al-Musayyab, wanda manya ne cikin tabi'ai, Allah ya musu rahama, su kan ma sun fifita ka ɗaga yatsarka a lokacin gabatar da addu'a fiye da ma ɗaga hannuwanka ɗinnan. Ɗayan biyu, ko dai waɗannan hadisai ba su isa gare su ba, domin a lokacin da suka yi rayuwarsu ba a gama rubuta hadisan Annabi Muhammad ba, babu mamaki hadisan ba su iso gare su ba. Don haka siffa guda ta addu'a kaɗai ta iso gare su, wannan siffa ita ce ɗaga yatsa a lokacin addu'a. Wannan siffa suka yi riko da ita, don haka in sun ga mutum yana ɗaga hannuwansa sai su tsawatar masa, domin hujjar wannan ba ta iso gare su ba. Ko kuma ya kasance hadisan sun iso gare su, amma ba sa ganin ingancin waɗannan hadisan a wannan lokaci, don haka yasa suke da wannan fahimta, Allah ya ji kansu. Don haka babu shakka sunna ce ta Annabi Muhammad kai ɗayan biyu, a lokacin da za ka yi addu'a ko dai ka ɗaga yatsarka, kai ta addu'anka ko kuma ka ɗaga hannuwanka guda biyu. Duk da cewa akasarin malamai, baya ga waɗancan da muka yi bayani, akasarin malamai a tsawon tarihi suna riko ne da sunnan nan ta biyu, raf'ul yadaini inda du'a, lokacin da za a yi addu'a mutum ya ɗaga hannuwansa guda biyu. Akasarin malamai wannan fahimtar suka yi riko da shi, walakin la haraja min al-amali bi ayyin min as-sunnatayn, babu laifi don kayi riko da kowace daga cikin guda biyu din nan. Don ku babu shakka dukkan su sunnonin Annabi Muhammad, bi hasabi ma tayassara, ila akari da hali yadda ya sawwaka gare ka. Misali, mun yi bayanin cewa hali na tafiya yana cikin halaye waɗanda malamai suke cewa bawa yana samun ijaba game da addu'arsa, kai ne ka shiga mota kana tafiya, gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa Allah yana amsa addu'an batafi wanda ke halin tafiya, yana tare da wata siffa wadda ta tabbata cewa Allah yana amsan addu'an mutumin da ya samu wannan siffa. Ka shiga mota kana tafiya, babu mamaki kai kake tuka wannan mota. Gashi kana cikin wani hali, ka samu wata garabasa ta musamman, abinda dukkan roƙa wajen Allah, Allah zai biya maka. Dalili, saboda kai matafiyi ne, kana tare da wata siffa wadda ta tabbata daga bakin Annabi Muhammad, wanda duk ya samu wannan siffa to ana fatan Allah zai amshi addu'ansa. To gashi ka ɗau tafiya, babu mamaki kuma tafiyar ma tana da nita, yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira yake faɗan cewa, ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Mutumin da ya dogowar tafiya ana fatan yana tare da wata siffa ta ijaba. A lokacin da kake tuka mota, ga yamin yadda za a yi ka daga hannuwa lokacin addu'a. Ka wahal da kanka, sai ka yi ishara da yatsarka, kai ta roƙon Allah. Kuma wallahi sunna ce ta Annabi Muhammad, babu ƙura a kanta ko kaɗan. Don haka malamai suka ce kana da zaɓi ɗayan biyu. Ko dai ka ɗaga hannuwanka lokacin addu'a, ko ka ɗaga yatsarka guda a lokacin addu'a. Kuma abin da ke gwada maka cewa wannan wani sauƙi ne daga Allah. Domin idan buƙatun naka suna da yawa, idan ka ɗaga hannuwanka ɗinnan babu mamaki ka gaji. Amma in yatsarka ce guda, sai ishara da ita, sai ka wuni kana roƙon Allah. Don haka kowace ta tabbata daga Annabi Muhammad. Misali, akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, yana sahihu sunan Abi Dawud, riwaya ta al-Imam Abu Dawud, hadisi na 1489. Abdullah ibn Abbas yace, al-mas'ala an tarfa'a yadayka hazwa mankibayka aw nahwihima. Idan kana da bukata wajen Allah, shine ka ɗaga hannuwanka guda biyu daidai kafadunka, aw nahwihima, ko wato kwatankwacin haka. Wal istighfari, in ku zaka nemi gafaran Allah, an tushira bi isba'in wahida, ka yi ishara da yatsa ɗaya. Idan za ka yi istighfari, ka yi ishara da yatsa guda. Wannan karantarwa ce ta Abdullah ibn Abbas. Idan bukata kake da ita ga Allah, kana da roƙo, ka ɗaga hannuwanka daidai kafaɗunka. Idan istighfari ne, ka yi ishara da yatsa guda. Wal ibtihal, in kuwa an shiga hali na tashin hankali, shi ne al-irtihal. Babu mamaki an shiga wani hali na fari ko hali na yaƙi. Mutum ya shiga wani hali na bala'i, buƙatar tasa tana da girma, ko a wannan lokaci an ta mudda ya dai ka jami'a. Abdullah ibn Abbas ya ce, ka miƙa hannayenka baki ɗayansu, ka ɗaga su sama. Idan buƙatar ka ƙarama ce, ka ɗaga hannuwanka daidai kafaɗa. Idan istighfari za ka yi, ka yi ishara da yatsa guda. Idan kuwa ka shiga hali na tashin hankali, to ka ɗaga hannuwanka sama, in ji Abdullah ibn Abbas. Wannan siffa kashi uku, siffofi ne kashi uku na gabatar da addu'a ga Allah, duk da cewa fahimta ce ta Abdullah ibn Abbas. Amma malamai suna cewa ba istighfari kaɗai ba, zikirin Allah maɗaukaki in za a yi, akwai buƙatar ka yi ishara da yatsarka. In za ka yi zikirin Allah, ka yi ishara da yatsarka, musamman istighfari. To ai, idan ka ɗauka istighfari ana yi mata ishara, a fahimtar Abdullah ibn Abbas, to ai istighfari ita ma addu'a ce, domin neman gafaran Allah kake. Wanda ke neman gafarar Allah yana da bukata ne a wajen Allah. Ka duba bayanin Ibn Rajab cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, ƙarƙashin wannan hadisin na 10, hadisin 40 hadis. Ibn Rajab ya ce, wa qad ruwiya 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi sifati rafi yadayhi fi du'a'i anwa'in muta'addida. Ba nau'i guda bane yadda manzon Allah ya daga hannuwansa a lokacin addu'a. An samu hadisai waɗanda suke bayanin nau'uka da dama. Famin ha, daga cikin nau'ukan, annahu kana yushiru bi usbu'ihi sababa, annabi yakan yi ishara da yatsar sa manuniya kadai. Wannan siffa guda ce daga cikin nau'ukan yadda manzon Allah yake daga hannuwansa ya gabatar da bukatunsa ga Allah. Ana samun lokacin da Annabi ishara kawai yake da yatsa guda yayi ta addu'arsa, kaga sunna ce. Wa ruwiya annahu kana yaf'alu zalika 'ala al-minbar, an samu labari fa cewa Annabi yakan yi haka in ya hau minbari. Wa fa'alahu lamma rakiba rahilatahu, an tabbatar da cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa raƙumi, zai yi addu'a yayi ishara da yatsa. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihati al-qibla, sannan an samu labari Annabi ya daga hannuwansa guda biyu bayan hannuwansa suna kallon al-qibla. Wa huwa mustaqbiluha, shi kuwa yana fuskantar hannu. Wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu, bayan hannuwansa suna kallon al-qibla, cikin hannuwansa suna kallon fuskarsa. Wannan ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad. A bayanin Ibn Rajab cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, don haka an samu fahimta kamar kashi biyu. Kashi na farko, daga tabi'ai akwai waɗanda suke da fahimtar yatsa ɗaya ake ɗagawa, amma akasarin malamai su suna cewa ana ɗaga hannuwa a lokacin gabatar da addu'a ga Allah Maɗaukaki, kuma kowannensu yana da hujja. Don haka yasa al-Imam al-Bukhari musamman ya rubuta littafi, al-Imam al-Bukhari ya rubuta littafi musamman saboda hadisai da suke bayani yadda manzon Allah yake daga hannuwansa a lokacin addu'a. Al-Imam al-Bukhari ya rubuta hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cewa manzon Allah ya daga hannuwansa a lokacin addu'a, kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake faɗa a cikin sharh sahih Muslim, yana cewa qad sabata rafu yadayhi fi du'a'i fi mawaqi wa hiya aktharu min an tuhsa, hadisai waɗanda suka yi bayani cewa Annabi ya daga hannuwansa a lokacin addu'a sun fi ƙarfin a kirga, suna da yawa. Har ma yace wa qad jama'tu minha nahwan min 30 hadithan min as-sahihai, na rubuta hadisai kamar guda 30 waɗanda aka ciro tsakanin riwaya ta al-Imam al-Bukhari da kuma riwaya ta al-Imam Muslim, wato tsakanin sahihul Bukhari da sahihu Muslim. Al-Imam an-Nawawi yake ya ciro kamar guda 30 hadisai da suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin addu'a. Don haka babu laifi don ka yi ishara da yatsarka a lokacin addu'a, babu laifi don ka daga hannuwanka a lokacin addu'a. Daga hannuwan nan yana da siffa, yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah. Ka duba sharh sahih Muslim mujallad na shida shafi na 262 da Fathul Bari mujallad na 11 shafi na 141 da Nailul Awtar mujallad na 3 shafi na 333 da Fatawa Ibn Baz mujallad na 11 shafi na 178 da kuma mujallad na 30 shafi na 242. Musamman tasihud du'a littafin al-Sheikh al-Allama Bakar Abu Zaid, Allah ya ji kansa, yana cikin manyan malaman sa'o'i. Wannan littafin yana da muhimmanci. Tasihud du'a shafi na 115. Waɗannan littafai duk in ka duba za ka ga bayani da aka yi game da yadda ake ɗaga hannuwa a lokacin addu'a. Siffa ta farko ita ce ishara da yatsa. Idan ka yi ishara da yatsan nan kada ka motsa sai fa in kana cikin sallah. A lokacin da ake sallah, idan kana addu'a bayan tahiyya, a wannan lokaci ne ake motsa yatsa. Hadisan sun tabbata daga Annabi Muhammad, babu shakka. Amma idan ba sallah kake ba, kana son ka daga yatsarka don ka yi addu'a, to kar ka motsa. Babu riwaya da ta tabbatar da cewa ana motsa yatsa a lokacin addu'a waje da sallah, sai dai hadisin da aka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kan minbari yana daga yatsarsa a lokacin addu'a. Wanda malamai suke cewa abinda ake nufi Annabi yakan sauke yatsan ya daga duk sa'ilin da zai yi addu'a, ya daga idan ya gama ya sauke, ya daga ya sauke, ya daga ya sauke, amma ba yana motsa yatsar kamar yadda ake zaman tahiyya ba. Allah ya sa mu gane. العلامة بكر أبو زيد التي تصحيح الدعاء يتي يد أكي لغا هنوى ألوك تن الدعاء يرفع الداء يديه إلى منك بيت مي الدعاء يدغا هنوى دعاء ديديكا فنوسا أو نحوهما ko dai 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 kafadun sa ko kwatankwacin haka ana dai son mutun ya daga hannuwansa kenan matukar annabi sallallahu alaihi wasallam zai daga hannuwansa to baya hada su ya aje a cinyoyinsa wannan bid'a ne wanda zaka ga akasarin mutane suna haka idan mutun zai yi addu'a sai ya hada hannuwansa ya aje a cinyarsa to kamata ya ce yayi isharar da yatsa kawai tunda bai son daga hannuwa amma in za ka dauki sunna ta biyu ita ce daga hannuwa to kila sai ka daga in ma daidai ka fadinka ko kuma kwatankwacin haka wanda mun yi bayani game da maganar Ibnu Rajab a cikin Jami'ul Ulum yace an tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya bayan hannunsa ya kalli al-qibla cikin hannuwansa kuma su kalli fuskar shi sifa ta farko kenan siffa ta biyu ita ce wadda al-Allama Bakar Abu Zaid yake faɗa a cikin tasihu du'a shafi na 115 yace ka daga hannuwanka daidai kafadunka bammallahuma sannan ka hada tsakanin su gairu muftariqaini karka raba su gairu mufarriqaini karka raba tsakanin su amma da yawa suka raba tsakanin su alhali yadda Abdullah ibn Abbas ya faɗa sai fa in mutun zai yi addu'a ta roƙon ruwa nan ne aka tabbatar da cewa manzon Allah yana raba hannuwansa amma ka hada su wannan shine abin da sunna ta tabbatar kar ka raba tsakanin su ka hada hannuwanka kar ka raba tsakanin su basitan butunahuma nahwa as-samaa ya zamanto cikin su yana kallon sama wa zuhuruhuma nahwa al-ardi bayan su kuma yana kallon kasa kaga siffa ta biyu kenan a bayanin Ibnu Rajab bayan hannunka yana kallon al-qibla cikin hannayenka suna kallon fuskarka a bayanin Bakar Abu Zaid cikin hannuwanka suna kallon sama wajen hannuwanka suna kallon kasa wannan siffa ta biyu kenan kuma ita ma ta tabbata a fahimta ingantacciya ta sunna wanda malamai magabata suka yi wa in sha'a qanna'a bihima wajhahu don haka yasa al-Allama Bakar Abu Zaid yace in mutun ya ga dama sai ya lankwasa hannuwan nashi ya zamanto cikin su yana kallon fuskarsa wa zuhuruhuma nahwa al-qibla bayan su yana kallon al-qibla wa takuna li zahiratayn qa'ida dai hannuwan naka su zamanto suna da tsarki suna da tsafta nazifatayn suna da tsarki a lokacin da zaka daga su dan gabatar da wata bukatar ta ga Allah makshufatayn sannan su zamanto a bude gaira mahjubatayn bi ha'ilin kare zamanto akwai wani kyalle a kan su ya zamanto hannuwan naka suna bude kare zamanto wani abu yana sama su ga akwai wanda kan rike wani abu alhali ya zamanto kuma yana addu'a ne a wannan lokaci duk da cewa babu laifi don ka daga hannu guda ka sauke guda a dalilin wata larura saboda hadisin Usama Allah ya kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi filin Arfa a wannan lokaci da manzon Allah ya tsaya a filin Arfa yana gabatar da addu'a yana rike da akalan raƙuminsa dadewar da manzon Allah yayi a tsaye ya sanya wani lokaci akalan raƙumin nashi yakan kubuce daga hannunsa ya fadi kuma gashi manzon Allah ya hada hannuwansa yana rike da akalan raƙumin to idan ya fadi Annabi sallallahu a lokacin addu'a akwai littafin Ibnu Usaymin wanda yayi sharha na 40 hadis Ibnu Usaymin talibi wato siffa ce ta mai bukata al-mutazallil wanda ke kaskantar da kansa al-faqir mabukaci al-muntazir an yu'ta kamar mutumin da ke jiran Allah ya saukar masa kyauta ka daga ka hada hannuwanka ka bude tsakanin kamar kana jira Allah ya sanya ma wani abu cikin hannuwan naka. Wannan siffa guda ce. Ya ba da hujja da hadisin da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Malik bin Yasar, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum, idan za ku roki Allah ku roke shi da cikin tafukanku, wala tas'aluhu bi zuhuriha, kar ku roki Allah da bayan tafukanku, ku roke shi da cikin tafukan hannayenku. Don haka kenan yana da kyau a ce ka daga hannuwan naka cikin hannuwan naka yana fuskantar sama. Wannan ya dace da nassin hadisin Annabi Muhammad. Wa hal yadhummu yadayhi inda raf'ihima aw yaj'al bainahuma furja, shin ya kamata mutum ya bude hannuwansa idan ya daga su a lokacin da kake addu'a? Ya kamata a ce ka bude tsakanin hannuwan naka? Duba al-sharh al-mumti' li tafi ibn al-Usaymin, mujallad na 4 shafi na 25, yace innaha takunu madmuma, abinda ake so shine ka hada hannuwanka, kar ka bude tsakanin su. Idan ka daga su ka hada, kar ka bar su a bude, domin wani yakan yi haka saboda bukatar tashi tana da girma. Yace kar ka bude tsakanin su ka hada su. Kaduba al-sharh al-mumti' mujallad na 4 shafi na 25, nassin maganar sai ta ce wa amma tafriji wal muba'ada bainahuma, mutun ya bude tsakanin hannuwansa a lokacin da ke addu'a, fala a'lamu lahu aslan, ni dai iya karatuna ban san hujjan haka ba, la fi sunna wala fi kalam al-ulama, ban taba ganin hujjar haka ba, imma ta hadisi koko in karanta a wani littafi ma na musulunci ban taba gani ba. Ina ma ya taho Najeriya, da yawa sukan bude hannuwansu gani suke in an yi haka Allah ya fi saukar da bukatun mutum. Ibn al-Usaymin yace wa du'aul ibtihal, addu'a ta tashin hankali, kamar addu'a da ake a lokacin yaki, kamar addu'a da ake a lokacin fari. Wannan addu'a ita ce ake son musulmi ya daga hannuwansa sama. Tarfa'u aksara min haza, ka daga hannuwanka sama da daidai kafadarka. To sai fa addu'a na yaki, koko addu'a da ake a lokacin fari. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi du'a il istisqa, yadda hadisi ya tabbata cewa lokacin da annabi ya zo roƙon ruwa, lokacin da yake addu'a Allah ya saukar da ruwan sama, rafa'a yadayhi kaseeran, ya daga hannuwansa sosai, hatta zanna dhannu anna zuhurahuma nahwa as-sama'i min shiddati ar-rabbi, saboda tsananin daga hannuwansa din nan har sai da wanda ya bada labarin hadisin yake zaton cewa wajen hannuwan suna kallon sama cikina kallon ƙasa. A fahimtar Ibn Usaymin, duk da cewa akasarin malaman sunna sun tabbatar da cewa idan ana addu'a a lokacin roƙon ruwa akan juya bayan hannun yana kallon sama, cikin hannun yana kallon ƙasa, wannan babu shakka ya tabbata sunna. Amma Ibn Usaymin yana ganin bai dace ai haka ba, saboda wancan hadisin na Annabi Muhammad, ku roƙi Allah da cikin tafukanku, kada ku roƙe shi da bayan tafukanku. Idan ko aka ce mutum zai juya hannuwansa, kaga ya juya ma Allah bayan hannunsa kenan. Don haka shi a fahimtarsa tsananin daga hannuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, shi yasa ake tammani ya ma juya cikin ya dawo ƙasa. Amma da hakikatan malamai da dama suna da fahimtar ana juyawa. Daga cikinsu akwai al-Imam Malik, wanda akwai hadisai da dama. Anan aka samu wata matsala guda, shin kowace addu'a ce ake daga mata hannu? Babu shakka hadisai sun zo kamar kashi uku daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kashi na farko suna nuna cewa Annabi ya daga hannuwansa a lokacin addu'a. Wal qismu thani, kashi na biyu suna nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bai daga hannuwansa ba. Sannan kashi na uku
shine an samu hadisi da cewa annabi yayi addu'a amma ba a tabbatar ya daga hannuwa ko ku bai daga ba. Ibn al-Usaymin yayi magana akan waɗannan hadisi kamar kashi uku, inda aka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa yayi addu'a, sannan da inda aka tabbatar da cewa manzon Allah yayi addu'an bai daga hannuwansa ba, da kuma inda aka samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a amma babu tabbacin ya daga hannuwan koko bai daga ba. Kamar misali, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya saukar da ruwan sama, hadisin Anas bin Malik, asabatin nasu sana ala ahdin nabi, Anas bin Malik ya ce an samu fari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة النبي ينا خطبة ينا كم منبر أرانا الجمعة فقام أعرابي ونبل عربا قوي يميك يجي يا رسول الله هلك المال وجاء الإيال فدعوا الله لنا يا رسول الله نوتي أتهلك إيالينا تكين يوم باء بنتي أنا فري فروك من الله فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي سيئتك النواسة. Kaga wannan an tabbatar da cewa manzon Allah ya daga hannuwansa akan minbari yayi addu'a, amma dalilinsa saboda ya roki Allah ya saukar da ruwan sama. Wannan ita ce kadai hujja da takan sa liman ya daga hannuwansa a lokacin da yake addu'a akan minbari, idan zai roki Allah ya saukar da ruwan sama. Anas ya ce wa ma nara fi sama'i qaza'a, a lokacin da annabi ya fara addu'an a sama babu gajimare. Amma Anas ya ce fa wallazi nafsi biyadi, ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa, ma wa ba'aha annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannunsa ba hatta fara sahabu sai ga gajimare gudu yake gabas da yamma kudu da arewa, gajimare na tahowa suna harhaduwa amsalul jibali kaman duwatsu. Nan da nan Allah ya hada hadari kafin manzon Allah ya sauke hannunsa, summa lam yanzil an minbarihi, manzon Allah bai sauka daga minbarinsa ba hatta ra'aytul matara yatahadaru ala liyatihi, sai da naga ruwan sama an yi ruwa ya jika masallacin, dake masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu jinka irin namu na yanzu ba, yana yoyo har ruwan ya sauka akan annabi, har ga ruwan yana diga a gemun manzon Allah kafin ya sauka akan minbari. Nan take Allah madaukaki ya ba da ijaba, sai dai fa ruwan nan aka dingaye, fa mutirna yawmuna zalika. Anas bin Malik yace tsawon wannan rana dai ruwan sama ake, wa minal gadi washe gari ma dai ruwan ake, wa ba'dal gadi bayan washe garin ma ruwan ake. Don haka in ka roki Allah, to Allah yakan taho da ni'imarsa kuma tare da uquba. Aka dinga ruwan sama hatta ja'atul juma'atul ukhra, mako yake yoyo, wa kama zalika al-a'rabi, wannan ba kawai ya sake midewa aw kala gairuhu, koko wani ne daban. Ya rasulullah tahdumul bina, gidaje na ta rushewa, dan adam kenan. Wa garik al-malu fad'ullaha lana, ka roka mana Allah, fa rafa'a yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa. فقال النبي يجي اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده الى ناحيه من الصحابي, والله الله yana addu'a yana ishara, in ya nuna gabas sai ga jimaren ya tafi ya bace, in ya nuna yamma nan nan ma ya bace, in ya nuna kudu nan nan ma ya bace, kafin manzon Allah ya sauka in ka daga sama babu sauran hadari, gari ya bushe. Hadisi yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari. Don haka malamai suke cewa akan daga hannuwa a lokacin addu'a. Yaushe ake daga hannuwa? Idan munasabar ta dace da lokacin da manzon Allah ya daga hannuwarsa. Kamar misali, lokacin da manzon Allah yake kan minbari, fa fi qisatil a'rabi allazi talaba min ar-rasul fi khutbatil jum'a ay yastasqi fa rafa'a an-nabi yad'u wa rafa'a an-nasu aydihim, lokacin da annabi ya daga hannuwarsa jama'a duka sun daga hannuwarsu. Idan liman bai daga hannunsa ba, bid'a ne kuma wani ya daga hannunsa. lokacin da manzon Allah ya daga hannuwansa sahabbai sun daga amma bayan wannan lokaci ba a taba samun lokaci da manzon Allah ya daga hannuwansa akan minbari ba sai dai yayin isharar da yatsa in yana addu'a kai ma da kake sauraron addu'a kaliman bid'a ce ka daga hannuwanka a wannan lokaci babu shakka don haka ibn al-usaymin yace an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin da ya roki Allah ya saukar da ruwan sama akan minbari sannan wa fil qunuti in nawazi aw fil witri lokacin al-qunut liman ya daga hannuwansa a cikin sallah wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah wa kadhalika raf'ul yadaini 'ala as-safa wa 'ala al-marwa mutum ya daga hannuwansa idan ya hau kan dutsen safa a lokacin umra ko aikin haji idan ka hau dutsen safa ka daga hannuwanka wannan ma sunna ce haka nan in ka hau dutsen marwa wa fi arafa a tsayuwar arfa ka daga hannuwanka wannan ma sunna ce wa ma ashbaha zalika fal amru fi hadha wadih sai yace na biyu an tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu addu'o'i kuma bai daga hannuwansa ba ma warada fihi adamur rafi ka du'a'i hali khutbatil jum'a fi ghairi al-istisqa ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa yayi addu'a a lokacin sallar juma'a ba na'am yana addu'a din amma bai daga hannuwa don haka daga hannu a wannan lokaci bid'a ne falau da al-khatib lil-mu'minin idan mai hutuba yana kan minbari yana yi wa masu imani addu'a aw li nasr al-mujahidina fi khutbatil jum'a a lokacin da liman yake kan minbari yana addu'a ga musulmai ko yana addu'a ga mayaka fa innahu la yarfa'u yadayhi bai kamata ya daga hannuwansa ba me dalili saboda ba a taba samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa idan yana addu'o'i a lokacin sallar juma'a ba sai fa idan roƙon ruwa za a yi walau rafa'ahuma la unkira alaihi yace ko illi man ya daga to kamata yayi a ce mutane su nuna masa cewa fa bai kyauta ba saboda ba a samu a sunnar annabi Muhammad ba haka nan addu'a da ake a cikin sallah ka du'a baina sajdatayn ko addu'a da ake tsakanin sujuda biyu a sallah wa du'a ba'da at-tashahhud al-akhir bayan ka gama tahiyya na karshe zaka yi sallama ka gabatar da addu'o'i a wannan lokaci ba a daga hannuwa sai dai mutun yayi isharar da yatsa wa ma ashbaha zalika sai yace at-thalith na uku ma lam yarid fihi raf'u wala adamu an samu hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa yayi addu'a amma ba a tabbatar da ya daga hannuwansa ko bai daga ba idan dai kaji wani hadisi yana bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a amma ba a faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a wannan addu'an ba to kai ya kamata ka daga hannu a wannan lokaci dalili saboda wannan hadisi na Salman da Anas bin Malik da kuma Jabir bin Abdullah waɗannan sahabbai sun ba da labarin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito da kuma al-Imam Abu Dawud wa ghayruhuma inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun lalle Allah mahaliccinku mai kunya ne Allah mai karimci yastahyi min abdihi Allah yana kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi idan bawa ya daga hannuwansa ga Allah an yaruddahuma sifran a ce bawa ya dawo da hannuwansa dinnan fankan fayo ba a bashi wata rahama ba Allah yana kunyar haka Allah yana kunyar bawa Allah bai saka wani abu a ciki ba hadisin ya inganta dalilin haka yasa aka ce idan kaga wani hadisi yana bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a amma ba a faɗi cewa a wannan lokacin da manzon Allah yayi addu'an ya daga hannunsa ko bai daga ba ibn al-usaymin yace to sai kai amfani da wancan hadisi kai sai ka daga hannuwanka a wannan lokaci alal misali hadisin da ke bayani cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majalisi da sahabbai, kafin a tashi daga majalisin, annabi yakan gabatar da addu’a ga sahabbai. Wannan hadisin ba a yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa ba, ko ba a ce ba ya dagawa ba. Kaga a irin wannan wuri shi ne aka ce kai sai ka daga naka hannuwa ɗin, tunda a cikin nassin hadisin ba a nuna cewa manzon Allah ya daga hannuwansa ko ko bai daga ba. To sai ka ɗauko wancan hadisi na Salman al-Farisi da Jabir bin Abdullah al-Ansari waɗanda suke bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kunyar bawansa ya daga hannuwansa ya dawo da su ba tare da Allah ya saka masa rahamar shi a ciki ba. Wato wannan yana nuna cewa asali siffar addu’a ita ce mutum ya daga hannuwansa asali, amma inda aka samu cewa annabi bai daga ba to kai kar ka daga, inda aka tabbatar da cewa manzon Allah ya daga to kai ma ka daga, inda aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu’a amma ba a sani ba ya daga hannu ko bai daga ba to kai sai ka daga, domin asali siffa ta addu’a ana so ne a daga hannuwa. Don haka a ƙarshen majalisi ake son mutum ya yi addu’a, a wannan lokaci kuma ana son a daga hannuwa. Fahimtar Ibn al-Usaymin kenan, sai dai bin Baz in ka duba fatawarsa shi kuma yana cewa ana shi gani idan an gama karatu lokacin da za a gabatar da addu’a ba sharaɗi ba ne mutum ya daga hannuwansa, tunda dai cikin hadisin ba a nuna cewa manzon Allah ya daga ba. Don haka in ka ga dama sai ka yi addu’an hannayenka suna ƙasa, in ka ga dama kuma ka daga hannuwanka. Amma Ibn al-Usaymin yana nuna cewa dagawan shi ya fi dacewa da siffa ta addu’a, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya muddu yadayhi ila sama ya kulu ya rab ya rab, ashe asalin siffa ta addu’a daga hannuwa ne. Don haka tunda ba a samu tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ba, kai ya kamata ka daga. Wannan hadisi yana magana ne akan tafiyar aikin haji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da wancan mutumi, ya daga hannuwansa yana roƙon Allah. Yana da kyau mu gane ba ko ina bane a aikin haji mutum yake da daman daga hannuwansa ya yi addu’a. Akwai hadisin al-Imam at-Tabrani, hadisin Abdullah ibn Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la turfa'u al-aydi illa fi sab'ati mawati', a wuri bakwai kadai ake daga hannuwa a yi addu’a a aikin haji, wuri bakwai. Hina yaftatuhu salata, lokacin da zaka fara sallah dama zaka yi kabbaran harama ana daga hannuwa. Wa hina yadkhulu al-masjid al-harami, a lokacin da kake shiga masallacin Ka'aba kana shigowa da zaran ka hangi ɗakin Ka'aba din, domin yana tsakiyar masallaci ne, in ba ka shiga ta kofar Abdul Aziz bane wanda ita ce kofa da ta fi kusa da jikin ɗakin Ka'aba, yana da wuya da shiganka masallaci ka hangi ɗakin Ka'aba sai ka ɗan yi tafiya. To a lokacin da kake hangar ɗakin Ka'aba sai ka tsaya cik ka ɗaga hannuwanka ka yi addu’a. Na biyu kenan, hina yadkhulu al-masjid al-haram fa yanzuru ila al-bayt wa hina yaqumu ala safa, lokacin da ka tsaya akan dutsen Safa, sannan wal Marwa, lokacin da ka tsaya akan dutsen Marwa, wa hina yaqifu ma'a an-nasi ashiyata Arafa, da kuma lokacin da ka tsaya tare da mutane a yammacin Arfa, tsayuwar Arfa, lokacin ana daga hannuwa idan za a yi addu’a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa majma'a, da kuma inda ake taruwa Muzdalifa, fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram, in ji Allah madaukaki a suratul Baqara. Ana son mutum ya yawaita zikirin Allah idan an kwana a Muzdalifa bayan an sauko daga Arfa. Da zarar an yi sallar asubahi za ka miƙe tsaye ka fuskanci alƙibla ka ɗaga hannuwanka ka yi ta addu’a, ba za ka bari ba sai gari ya yi haske. Abin da ya rage kawai shi ne rana ta fito. Wannan ita ce sunnar annabi Muhammad. Sannan wal maqamain hina yarmil jamra, lokacin da za ka yi jifa, wannan jifar ma ba jifa al-aqaba ta ƙarshe ba, ba jifan da ake a ranar sallah ba kenan, sai jifa wadda ake yin ta a cikin ayyamut tashriq,
ana yin addu'a bayan kayi jifa a daidai jamra ta farko idan ka gama jifa ka matsa gaba kadan sai ka tsaya kayi addu'a sannan idan kayi jifa a jamra ta biyu jamratul wusta ka matsa gaba nan ma kayi addu'a amma idan kayi jifa a jamra ta karshe wucewa za ka yi ba a addu'a nan ne ake samun mutane suna bid'o'i da dama saboda jahilci za ka ga mutum yana dawafi ya daga hannuwansa a lokacin da yake dawafi domin idan kana dawafin ka'aba mahalli ne na ijaba babu shakka akwai bukatar kai ta addu'a amma ita wannan addu'a ba a taba samu labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin da yake dawafi ba ba a taba samu labari cewa sahabbansa sun daga hannuwansu a lokacin da suke dawafi ba don haka addu'an kawai za ka yi ta yi Allah yana jinka babu bukatar daga hannu a wannan mahallin bid'a ne haka kuma wani ya wuce gaba yana addu'o'i na bayan suna amsawa ya damu mutane da hayaniya da ihu maimakon ya bar sauran jama'a da suke dawafi su samu nutsuwa su roƙi Allah ya zamanto mutum ɗaya ya yi jagora jama'a suna binsa yana addu'a ana amsawa wannan shirme ne babu wanda ya ƙayyade maka abin da za ka roƙi Allah a lokacin dawafi illa iyaka abin da ake so da kai tsakanin lokacin da kake dawafi idan ka taho rukuni na ƙarshe daga inda ka fara wannan dan tazara kawai ake son ka ringa cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar amma daga lokacin da ka fara dawafi do rukuni ukun nan na ɗakin Ka'aba inda duk ka zagaya addu'a ka zaka yi tai abinda duk ka roƙa Allah yana ji da kuma kowace harshe babu wanda yace ka daga muryarka hatta littafin da mutum ya kan rike na addu'a bashi da asali a sunnar manzon Allah Abdullah ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana yace wuraren da ake daga hannuwa a lokacin aikin hajjin nan iyakan su kenan wanda har ma akan haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya in ka duba Zadul Ma'ad yayi maganganu akan haka Zadul Ma'ad mujallal na biyu shafi na 287 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa in ka dubi hajjin Annabi Muhammad inda aka samu tabbacin cewa manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a waɗannan guraren da muka yi bayani ne kadai banda su babu wani guri da zaka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ya gabatar da wata addu'a ka duba fatawa ta Muhammad ibn Salih al-Usaymin mujallal na 22 shafi na 436 haka nan littafin sa Asharhul Mumti' Kitabul Manasik in ka duba zaka ga wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas ibn al-Usaymin yana karfafa wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas haka nan Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid littafin sa Tashihud Du'a shafi na 513 kamar yadda muka faɗa da kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Ibn al-Usaymin cikin Asharhul Mumti' yayi bayanin kurakure da jama'a suke lokacin sa'ayi kamar yadda ya tabbata cewa ana daga hannuwa ayi addu'a akan dutsen Safa Ibn al-Usaymin a cikin Asharhul Mumti' mujallal na 7 shafi na 268 yace yaqulu Allahu Akbar lokacin da ka hau dutsen wato lokacin da ka hau dutsen Safa ka tsaya sai ka ce Allahu Akbar wa huwa rafi'un yadayhi ka rafi'i ma fi du'a thalatha marrat ka daga hannuwanka yadda kake addu'a daidai kirjinka ka hada su ana son kai wannan addu'a sau uku duk sa'ilin da kai addu'a guda zaka shigar da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu thumma yad'u bima ahabba kayi addu'a da duk kake so zaka yi ka maimaita ya zamanto sau uku kana addu'a sau uku kana wannan hailala wannan zikiri To inda ake samun kuskure lokacin da ka gama sa'ayi kai addu'a akan dutsen Safa kai sa'ayi ka tafi Marwa kai addu'a ka fuskanci al-Qibla ka dawo Safa kai addu'a ka koma Marwa lokacin da ka kare din nan sai wanda mutane suke yi bid'a babu wanda yake ka tsaya kuma daga hannu a wannan lokacin shi ma bid'a ka duba sharhul mumti mujallal na 7 shafi na 357 wato ala kulli hali kamata yayi a ce musulmi yana kokarin bincike shin waccan addu'a da aka ce annabi yayi yaya siffar addu'an take a lokacin da manzon Allah yayi addu'an nan yaya yayi ba a taba samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan Marwa lokacin da ya gama sa'ayi ba wato idan kai akan Safa kai akan Marwa ka dawo Safa kai akan Marwa ka dawo Safa kai akan Marwa idan kai wato ana son ya zamanto ka kai sau hudu ka dawo sau uku kenan kewayawa bakwai to lokacin da kake isa Marwa ka dire kenan ka zo karshen sa'ayi babu tsayuwa wucewa zaka yi kamar tawafi ne lokacin da ka fara tawafi lokacin nan kake fara addu'a amma lokacin da ka gama tawafi da ka iso daidai saitin Hajarul Aswad wucewa kawai zaka yi babu bukatar ka tsaya kuma kai wata addu'a tsayuwa bayan gama tawafi da tsayuwa bayan gama sa'ayi dukkan su bid'a ne wadannan bayanai da muke yi duka game da sunnonin Annabi Muhammad muna magana ne akan daga hannuwa ba mu yi magana akan saukewa ba shin idan aka zo sauke hannuwan nan ana shafa fuska wannan magana ce mai tsawo mako mai zuwa insha Allah za mu tashi daga kai kafin mu karasa bayanin da ya shafi wannan hadisin na Abu Huraira insha Allah Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku game da tambayoyi da ake rubutawa mun samu shawarwari da kuma nasihu daga ƴan uwa musulmai Allah ya saka musu da alkhairi mun bude kofar tambaya duk wata tambayar da kake da ita ka rubuta idan Allah ya sa mun samu amsa insha Allah za mu bada amma muna buƙatar jama'a su kiyaye na daya ka taimaka tambayar da zaka rubuta ta zaman to guda ɗaya tak saboda sauran jama'a da suke rubutawa su ma na biyu a kyautata rubutu domin idan baka yi rubutu mai kyau yadda za mu iya karantawa ba to ba za ka ji an karanta tambayarka ba na uku a yi haƙuri idan baka ji an karanta tambayarka ba domin idan aka samu tambayoyi waɗanda suka zo iri ɗaya to za a ɗauki guda kawai a karanta sauran kuma ba za a karanta su ba tunda ma'anar guda ce don haka dan baka ji an karanta tambayarka ba sai kai haƙuri idan dai an karanta makamanciyarka sannan ba sharadi ba ne ka ji amsar tambayarka a ranar da ka rubuta babu mamaki tambayoyin yau ba za mu amsa su ba sai ran Laraba insha Allah na Laraba ba za mu amsa ba sai ranar Litinin idan Allah ya kai mu to haka za mu dinga bi amma dai insha Allah duka wata tambaya ba ma sai wanda ta shafi karatu ba wanda duk ya rubuta za mu yi iya kokarin ba da amsa gargadan hali yanda Allah ya sauwaka mana fahimta akan ta Allah ya daidaita mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya gafarta mana kurakurai da akan samu cikin karatun namu ba za mu karanta tambayoyi ba duk da cewa an rubuta kuma ai hakuri sai ranar Laraba mu yi salati ga annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
براءة لتعبير والله ما تتركنا توك شعورك الكوثرة في دولة كبرنت بالدمج لتكر والنبي محمد وجهانا قدام مثالي ماكو مثلا عندي نجع مثالي أقول لأن كبام إشارة تكون وثر أجلي مكرن كان غداوتين علي مصطفى السدري علي مصطفى السدري بند ديان وتيكي علي مصطفى خلص بند ديان علي مصطفى السدري لا حول ولا قوة إلا بالله إن يامورا كيسي جبان في مكرن كان أنت ولا رمس المسلم تهدا في صلى وتيكي بقى مكرن كان أغارين دي نصر ولا جاية مكأني باشد أمان ونينا مصطفى itu baru makanan tu, betul tak salah? Kena anda tahu, itu ni apa ni? Mungkin ni tu, kerjanya jadi siapa ni? Warna makanan tu, mungkin baru asal lah bah. Prinsip apa ni tu? Prinsip apa ni tu? Ia itu, kalau idam siapa bah? Kita yang asal warna makanan tu mana? Tapi jadi siapa makan? Soalan saya, tapi jangan yang hadis ini mengatakan Allah. Bukti mana bayani warna baca ruang al-Qur'an? Bukti mana mungkin dia berkata awal warna makanan tu? Jika ruang al-Qur'an, dan engkau bertanya awal nama serentak, kacau macam apa akan pada adun muslim? Jika lupa tiada, wanda har adun muslim jadi teman adun muslim, wanda har adun muslim jadi bujur, jadi adun muslim banyak sejajar dengan Allah. Ajarin adun muslim, maklumlah Allah tuh muslim. Jemaah ila iman, inat awal Nabi Muhammad itu adun muslim. Ajarin adun muslim. Asyik ansa wawan bujur wanda an haram tawa muslimi sejadah da Allah Rabbil Alamin. Ba'ayah daba, kuma wana adama maki, saya abu buwa iku nizamul uradah. Daga nafarku, nafarku, ayol jari. Aku siyata. Mewasa akka tawa masyarakat sejumlah isu gabamu aliyu masyarakat. Kuma wana summu kunci lima jari. Semua tinggi negara ini, semua tinggi negara ini. Dan ia tak tinggi sebagai seorang tuan. Anggulah ancam. Walau sejauh mana kita cewa, Muslim jadi Muslim sejuna army. Muslim Muslim sejuna army. Waktu sahaja kesulitan dalam mencarian jati diri ini, itu kita terbaca. Sebab itu jarak ayam Muslim ini. Jika mencarian jati, itu sahaja kesulitan mencarian jati Ali yang mustafa. So inda wala kan kibane da Ali Mustafa dan me za a hana yara yin addinin Ali Mustafa cikin wannan makaranta hanya ko wannan ba wala kan kibane da Ali Mustafa don haka wajibi ne mu yi gaggawa duk wanda yake da hanyar da zai isa da nan ne ya tafi gare shi wallahi daga wannan lokaci haramun ne makarantar nan ta zauna da wannan domin ku idan makarantar ta zauna da sunan Ali Mustafa ko Ali Mustafa ya yarda kenan ayi faɗa da sunnar Annabi Muhammad makaranta ne sunan sa haramun abu ne wajibi ne mu tura ɗan mu daga wannan makarantar duk mutumin da bai tura ɗan sa daga wannan makarantar ba to ya shiga hadisin manzon Allah ya kai maka an yi faɗa da sunnar Annabi don haka falastu minhu wa laysa minni ijin manzon Allah ba ni ba shi ba shi ba ni kuma bai san ruwan alƙur'ani na sana abu na uku kun ga wannan yana tunatar da mu ya kamata mu farka ina makaranta ne wai yanzu a ce ba mu da dukiyar da zamu gina makaranta mu sa ƴaƴan mu don Allah har yanzu ba za mu farka ba ba mu da dukiyar da zamu gina makaranta mu dauko malami daga Saudiya ya zo ya koyar idan an ce yola ko jinota babu ƙwararru malamai to a tafi mana waje a nemi ba mu da shi sai dai kafiri ya gina makaranta mu saka dan mu to wannan fa kun ga na fili ne kun ga na fili harshen su sun furta Allah yake wa ma tukti sudurihim akbar abin da zuciya su ta kunce wallahi ta fi wanda harshen su ya furta yanzu kuna mamaki wannan in ya fito yake zai yake shi akwai mamaki a garin da kuke an samu wanda zai fito yake makarantar ta bai yadda musulmi ya yi sujjada ga Allah rabbul alamin ba a garin jinaita wannan ba abin da kai ci ba wannan mutum ne kuma wallahi duk mutumin da bai kira kansa ba albishirinsa a suratul nisa'i ne Allah ya ce mana bashirul munafiqina bi anna lahum
bashirul munafiqina عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
Allah yake bashirin munafiqina kai wa munafiqai al-bashir bi anna lahum azaban alima akwai wata azaba ne radadi da aka yi cikin su saboda kar ma Allah ya bar mu yi fassara munafiqai wani ya da kai fassara da kai ko ya yi munafiqai yake allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin munafiqai su ne waɗanda suka rike kafirai su ne masoyansu suka bar mu'minai ha na kana ko ya da Aci tunamu ne. Kac. Kali ya yi kusuri. A kai abin ta kai. Wallahi mutum da labari. Muna samun labari cewa a kifi yana gina arna. La haula wala quwwata illa billah. Ana ramma babban goro ko magojin ƙarfe. Ka sake ɗauko ayan bashirul munafiquna bi anna lahum azaban alim.
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله
جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولن تفكر هيك الكافرين فيني بطل ينسوا بلد المؤمنين neman ɗan siyasa ne akwai musulmai a duniya da yau akwai su Adamawa idan kana neman ɗan boko ƙararru ne babu su a musulmai me yasa muke neman arna me yasa muke gina arna a yabta gina inda humul izza yanzu kuna neman girma ne a gurinsu Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a girman ta Allah ce baki dai kuma wallahi ko kuri a ce ma aka zauna za a yi ta shiri ba shi da rabo da haka dama to amma ma da ani a cikin da ya gani muna fatan Allah madaukaki ya ƙara ganar da shi kuma ƙaryar ta ne da kuma domin kifi yana gane wallahi nan gaba dai ta ce ta yabo ba zai ka sake komawa gwamnati da nawa ba. Mu sake komawa ayar Allah ya ce bashirul munafiquna bi anna lahum azaban
alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahum al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a
wa qad nazzala
عليكم خلقهم في الكتاب أن إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويصفى زوجها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
Allah ya ƙara gane da shugabanni. Allah madaukaki ya ce, bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima, jama'ar musulmi su ce. Allah madaukaki ya ce, kai wa munafiqai albikir suna da wata azaba mai raɗaɗi, suwaye. Annabina ya tafi sunan kafiri na auliya a min dunin mu'mina, suna waɗanda suke jan kafirai a jikinsu sun bar mu'mina. Sai Allah ya ce, a yadda zuwa inda zuwa inda zuwa suna neman girma ne a wajensu. A wajensu suke neman girma, fa innal izzata lillahi jami'a, fa girman suna wajen Allah. Wallahi, alhamdulillahi, muna da tabbacin cewa a cikin ya gani, mun samu labari, kuma muna masa fatan Allah maɗaukaki ya ƙara ganar da shi. Allah ya ce mana, wa qad nuzila alaykum, ku musulmai, an saukar muku fa fil kitabi, cikin wannan littafin Qur'ani, an idza sami'tum ayati la aka ce ku ga wata doka. In dai ku musulmai ne, an saukar da ƙa'ida aka ce, in dai kuka ji wata ayar Allah, yukfar biha, an kafirce mata a fili, wa yustahza'u biha, ana izgili da ayar Allah, ana wasa da sunnar Annabi Muhammad, ana faɗa da karantarwar manzon Allah, to duk inda kuka ji ana wannan, fala taqudu ma'ahum, kar ku zauna da mutane. To kai yanzu ga labari ya zo maka, wannan makaranta an hana sallah. Kuma Allah ya ce, duk inda ake faɗa da ayar Qur'ani ko ana izgili da sunnar manzon Allah, kar ka zauna a gurin hatta ya hudu fi hadisin gairi. Ko ranar da suka bar irin wannan ta'adi, Allah ya ce, idan ku wasu sauki, innakum idzan mithluhum, kun zama kamar su. Da ku da su kun zama ɗaya, sai Allah ya ce, inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Lallai Allah mai haɗa munafiqai ne da kafirai a cikin wutar jahannama gaba ɗaya. Ko fa akwai wani abin mamaki, ban san yanzu ba, amma kwanaki wasu ɗan shekaru da suka wuce, na tabbata a cikin dina ba a kiran sa. Fadan shugaban ƙasar Najeriya ba ka isa ka buɗe lasifika ka kira sa wani lokaci da ya wuce, amma ban san yanzu ba. Sai yanzu alhamdulillah ana buɗe lasifika a kira sallah, wallahi ba su kalli kira sallah na da kuke gani kafiri ba su bari sallah samu. Allah ya ƙara mana maza waɗanda za su tsaya su kare addini a ko'ina. Kuma duk mutumin da yasa aka dawo da kira sallah a lasifika a fresh bauti, Allah ya ɗauke ya masa kafaya. A suratul Maida Allah ya ce mana, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban.
Ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin.
Allah ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuke imani, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Kada ku riƙe waɗanda suke ɗaukan addini.